من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 10 ga watan Zulqa'ida hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 daidai da 8 ga watan 5 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin da ake kira Masjidil Bukhari a daidai wannan lokaci a wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasaru Zadul Ma'ad littafi ne na babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda kuma wannan shine darasi na 61 a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin bayani akan abin da ya shafi wato koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan abin da ya shafi jihadi da kuma yaƙe-yaƙe inda mun yi wato shimfida ga wannan babi shimfidar kuma mai tsawo wanda mun riga mun yi takafin mu tafi hutun azumin Ramadan wanda muke roƙo da kuma fatan Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin bayin da suka dace suka yi muwafaka a cikin wannan wata na Ramadan sannan dukkan ibadun da muka gabatar cikin wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da imani da tsawon kwana dan sake ganin irin wannan ibada shekaru masu zuwa insha Allah da haka zamu tashi akan wani fasali inda mallan yace qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun idha arafa hadha فالجهاد على أربع على أربع على أربع مراتب جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين ما لايتي إذا عرف هذا إذا متن يفهم تأبين دمك قباتر نبياني أكن كوير ور النبي صلى الله عليه وسلم game da jihadi da kuma yaƙe-yaƙe to idan mutum ya fahimci haka zai gane cewa fal jihadu shi jihadi ga baki ɗayansa ala arba'i maratib ya kasu kashi hudu wato yana da matakai guda hudu jihadun nafs akwai jihadin zuciya na biyu wa jihadu shaitan akwai kuma jihadin shaitan ma'ana yaƙar shaitan wa jihadul kuffar na uku kuma akwai jihadul kuffar ma'ana yaƙar kafirai na hudu wa jihadul munafiqin da kuma yaƙar munafikai wannan sune matakai hawa har guda hudu da ake da su na jihadi jihadun nafs jihadu shaitan jihadul kuffar jihadul munafiqin wa'annan dukkanin su musulunci yana bukatar musulmi yayi waɗannan jihadan guda hudu imma dai a samu mutum yana jihadi da gwagwarmaya wajen yaƙar zuciyarsa wajen ya ga cewa zuciyarsa ta yi daidai wajen ya yaƙe ta kan barin abin da ta saba da shi na saban Allah wannan gwagwarmaya ce da ɗan adam bai gushe ba yana yin ta don ganin ya samu wato istiqama akan tafarki madaidaici. Na biyu kuma shine jihadin shaydan, wannan shi ma wani babban magauci ne ga musulmi, wanda yana iya bakin kokarin sa yaga cewa ya hana musulmi a rawar gaban hantsi wajen bin Allah madaukakin sarki da kuma kokarin kawata masa sha'awace sha'awace da shubuhohi dan ya kai dan adam mahalaka. Da aka shi ma ana yin damara, ana yin shiri, ana yin tanadi dan yakar shaydan. Sannan wanda aka fi sani shine yakar kafirai, wayanda suke kafirai su ma ana yin isti'dadi tam dan aga cewa an yi jihadi wajen yakarsu, imma dai a rage yawan masu hada Allah da wani aban kasa, imma kuma a wato su musulunta ya zamana an sami yawan masu cewa la ilaha illallah. Shine ma'anar yakar kafirai, ko dai a yake su dan su yi saranda su dawo su karba addini, ko kuma a rage mugun iri. Sai kuma jihadul munafiqin, akwai munafikai waɗanda suke fito da fuskoki guda biyu, akwai fuska mai kyau, akwai fuska marar kyau. Sukan bayyana a gaban musulmi da fuska ta musulunci, sannan sukan boye ɗaya fuskar wadda ita ce asalin su shine true color ɗin su, shine ma'ana sifa ta munafurci. Hotonsu na munafurci sukan boye shi har sai sun je inda ƴan uwansu munafukai suke. To waɗannan jihadai guda hudu su ne, in mutum ya fahimci bayanin da muka gabatar a baya, to zai gane ashe jihadin nan martaba martaba ce har guda hudu. Fa jihadun nafs, to mu dauki na farko shi jihadun nafs, ma'ana jihadin zuciya. Wa huwa aidan arba'u maratib, to shi ma yakar zuciya har wa yau shi ma matakai ne guda hudu. Ahaduha, ɗaya daga cikin jihadan nan, an yujahidaha ala ta'allumil huda, jihadi matakin farko da mutum zai yi na zuciyarsa shine yayi gwagwarmaya, yayi fada, yayi yaki da zuciyarsa akan ta'allumil huda, ta koyi shiriya, ta koyi shiriya. Wannan shi ma jihadi ne cikin maratib da ake da suna yakar zuciya, to a yake ta akan ta samu ilimi game da shiriya. Athaniyatu, mataki na biyu, alal amali bihi ba'da ilmihi, yanzu bayan mutum yayi gwagwarmaya ya yaki zuciyarsa ta gane shiriya, ba dan tana so ba, matsa mata yayi, tirsasa mata yayi, yi mata karfa karfa yayi wajen ta gane shiriya ta kuma san shiriya. To yanzu Allah ya taimake shi, zuciyarsa ta karbi shiriya, ta gane mecece shiriya. To jihadi na biyu ba shikenan ba, da mutum kuma zuciyarsa ta karbi shiriya shikenan ya watsar da makamai, a'a, kada ya ajiye makamansa na yaki. Akwai abu na biyu, Allah amali bihi ba'da ilmihi, yin aiki da wannan shiriyar bayan sanin shiriyar. Wannan shi ma jihadi ne, kana iya samun mutum ya san shiriya amma baya aiki da ita. To yanzu abu na biyu shine, bayan mutum zuciyarsa ta san shiriya, to kuma yayi fada da ita, yayi gwagwarmaya da ita wajen tilasta mata yin aiki da abin da ta sani na shiriya. Wannan shi ma ba karamin aiki bane. Wani lokaci akan iya samun na farko amma na biyun ya gagara. To da haka shi yasa aka ce kada ka ajiye makamai, kar ka fara wanke jiki kan ni tunanin ai ka gama jihadi, ka dawo daga jihadi na zuciya, bar ka ajiye makamai, kar ka kwance kaya, kar ka kwance damara. Akwai kuma jihadi mataki na biyu, shine tirsasawa zuciya da yakarta akan yin aiki da shiriya. To yanzu alhamdulillah, in bawa ko musulmi ya samu wannan, zuciya ta san shiriya kuma tana aiki da shiriya. Athalithatu, mataki na uku, ala da'awati ilaihi, to sai kuma kiran mutane zuwa ga shiriya din, kiran mutane zuwa ga shiriya. Kar ya zamanto ka dauki ayar ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum, kowa ya ta kansa, la yadurrukum man dalla idha hatadaitum, kar ka dauki wannan. Yanzu kai ka zama shiryayye, domin ka san shari'a kana kuma kokarin kamantawa da aikata shari'a to yi kokari a madadin kai kadai ku zama ku biyu ku zama ku uku mana ku zama ku hudu ku zama ku goma ku zama ku dari ma'ana ka dinga kiran mutane zuwa ga wannan abin da ka sani kuma kake aiki da shi wannan shi ma jihadi ne wani lokaci mutum baya samun kowace irin matsala da cikas a na farko da na biyu a na uku a na rigima take kayi kokarin mutane sai sun rikide sun zama irin ka kayi kokarin ganin yanda ka zama muwahhid mai tauhidi kowa sai ya zama mai tauhidi a daina samun mutane suna shirka yanda ka fahimci sunna ka dage akan kiran mutane zuwa ga sunna kaga cewa mutane suna kyamatar bid'a an gane ko wa illa idan ka kiyin wannan jihadin na uku kana min alladhina yaktumuna ma anzalallah to mutun zai kasance cikin wayanda suke boye abinda Allah ya saukar ba dalilin da zaka sani kuma kai gum babu wannan zancan abu ba zai faru ka to malamai fa akwai aiki a gaban ku kai ma akwai aiki a gaban ka wannan aikin ba na malamai bane namu ne gaba daya mun yi karatu ka gane shari'a ka zama kimtsatse ka zama shiryayye cikin wato tawfiki daga Allah to kuma kai kokarin kiran mutane zuwa ga wannan abin da ka sani na shari'a kin kiran mutane zuwa ga abin da ka sani na shari'a kamar boye abin da Allah ta'ala ya saukar ne shi ko boye sakon Allah laifi ne innal ladina yaktumuna ma anzalna minal huda wal bayyinat kaga Allah ta'ala ce ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun mutun tsinuwa yake jawo kansa da aka babu dalilin shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ballighu anni walau aya ku isar da abin da kuka sani daga gare ni koda hadisi daya ne in ka fahimci hadisi guda daya ka fahimci ma'anar sa to wannan hadisin kai ma ka sanar da wani kai ma malami ne akan wannan hadisin ka samu tafsirin wani malami ka ji tafsirin wata sura ko tafsirin wata aya ka fahimce ta da kyau kana aiki da ayar to yanzu kai ma isar da sakon wannan ayar ya zama wajibi akan ka kai ma malami ne a wannan gurin da kaga kenan idan mutun ya samu mataki na farko na biyu ya tsaya iya nan bai hawo mataki na uku ba to ana ji masa tsoron zai iya shiga cikin waɗanda suke boye abinda Allah ya saukar to yanzu idan ka samu wannan karfin halin da karfin zuciyar yin wa'azi fadakarwa wayar da kai shi wa'azi ba sai ka zo kai zauna kamar yanda na zauna an kafa ma kyamarori ka sa loudspeaker kana magana ba a ka zama kawo wakilin Allah na isar da sakon Allah da shari'a a duk inda ka samu kanka ma'aikaci ne kai kawai ma'aikatar ku office din ku kowa ya sani in kaga kuskure baka shiru in kaga ana sakaci da abin da ya kamata na shari'ar musulunci ko na addini baka yin shiru kana magana a kasuwar ku kowa ya san ka kana kokari a kasuwancinka kayi aiki da shari'a kuma ka ja abokanan kasuwancinka zuwa ga abin da ka sani na shari'a ka kyamatar da kanka cin riba ka kyamatar da abokan hulɗoɗinka cin riba wannan yana daga cikin aiki da yake gaban mutumin da ya san shari'a yake aiki da shari'a arabi'atu sai kuma mataki na hudu ala sabari ala mashaqqid da'wa sai kuma hakuri akan wahalhalu irin na da'awa karka dauka wannan wa'azin sauki gare shi karka dauka daukan lasifika kai wa mutane wa'azi hawa munbari kai hudu ba karka dauka abu ne mai sauki yana da wahala duk yanda ka kai sai an zage ka sai an aibata ka sai an cutar da kai sai an maka zagon kasa sai an yi sai abubuwa ne da yawa haka tafarkin yake haka annabawa suka yi fama da mutane musamman mutane ba su cika san daidai ba ba su suka san shari'a ba da haka fada za ka yi wajen mutane sai sun yi daidai to kaga dole sai ka yi hakuri wani zai zage ka saboda ya jahilci abinda kake kira zuwa gare shi wannan kuma ba zai zama hujja na ka daina wa'azi ka daina fadakarwa ka daina karantarwa ka ce tunda mutane ba sa ji mutane ba sa dauka mutane ba sa ganewa mutane sun yi kaza a insha Allah cikin sakon da kake isarwa ko da mutun daya ana samu yana dauka kuma in aka samu ko mutun daya ya dauka ai ka shiga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga sayyidina ali yake cewa la an yi hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am, ce na rantse da Allah, Allah ya sa mutum ɗaya ya zama mutumin kirki ya shiryu ta hannunka yafi a baka jajayen raƙuma. Shikenan ka isar da sakon. Su ma annabawa haka suka yi ta fama cikin sakon da suka isar, ai ba kowa ne ya dauka ba. Yanzu duk irin abin da za a yi maka an yi wa annabawa fiye da haka. Duk abin da za a gaya maka a matsayinka na malami, a matsayinka na mai wa'azi, a matsayinka na mai son a yi daidai, a matsayinka na mai son shiryar da mutane, an faɗa wa annabawa fiye da wannan. Duk abin da aka yi ma na cutarwa bai kai irin wanda aka yi wa annabawa ba. Duk irin daɗewarka kana wayar da kai kana ganin kamar mutane sun ki karɓa, baka kai annabin Allah Nuhu alaihi salam ba. Shekara dubu yayi ba hamsin. Shekara dubu ba hamsin. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Zama yayi sosai dare da rana, wasu ya je musu a cikin bainar jama'a, wani ya ware shi gefe, wani ya asirce, wani ya bayyane da daddare. Haka Allah ta'ala ya ce, thumma inni da'awtuhum jihara, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara. Haka yayi ta yin wa'azi. Amma Allah ta'ala ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan kadan ne suka yadda. Lalle ka mun kai wa'azi, ka wayar da kai, ka jawo hankalin mutane, abu ne mai dadi mutane su karba su aiki da shi, amma kuma abu ne mai wahala, ba za ka samu haka ba, dan annabawa ba su samu haka ba. Sun fi kowa iya wa'azi, sun fi kowa ga mu'ujizozi da za su karfafe su, amma ba kowa ne ya yadda ba. Da aka dole sai ka yi haƙuri a matsayinka na mai wa'azi, wannan layin layi ne na haƙuri gaskiya. A wajibi ne sai ka yi haƙuri, gaggace kai ba Allah bai ma haƙuri ba, a to kuma layin da ka biyo dole ne sai an yi haƙuri. Da aka ka yi haƙuri alama shaƙin da'awa, ka yi nazari kanka har ya ciwo, idan ka yi kaɗa ya ja ka zo ka karanta wani ya ce ƙarya ne, ya za ka yi da shi? Ai zana daƙa safihu fala tujibuhu. An wawa yana magana bin yana haushi karka kula shi. Fa khairun min ijabatihi sukutu. Abin da yafi alheri shine kai magum, kai banza da shi. Yayi ta haushi. Sabida idza kallamtahu farajta anhu. In kai magana kace yanzu na juma wani yana zagi na, ko wani ya ƙaryata abin da na faɗa, ko wani ya ce kaza, okay ka ma san da shi, ai ka ƙara mai credit. Da yana ta haushin ma ba wanda ya san da shi. Yanzu tankawa da kai ka fi shi matsayi, yana can kaskantacce da yayi magana akan ka sai kai ma kamar da martani ka dago darajarsa, ashe ya ma kai yayi magana a saurare shi, da aka shi ka yayi madamuwa da take damun sa. Wa in khallaitahu khamadan yamutu, ko kai banza da shi da bakin ciki zai mutu. Kul mutu bi gaizikum kenan. Da aka dole mai wa'azi ko mai karantawa yana bukatar hakuri. Da a wannan akwai wahala. Annabawan ka karanta tarihinsu zaka tausaya musu. Zaka tausaya yanda annabawa suka yi fama. Akwai wanda dalilin wa'azin na aka kashe shi, wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyun wa ka ayyin min nabiyyin qutil. Annaba nawa aka kashe. Allah ta'ala har aibata Yahuda yace wa yaqtuluna nabiyina, karka dauka annabi daya aka kashe akan wa'azi. Wa yaqtuluna nabiyina bighairi alhaq. Da aka dole mai wa'azi sai ya yi haƙuri. Da aka kaga kenan jihadun nafs, wannan fa kashin farko muke muna magana akan maratibul jihad, mala ya kawo guda hudu: jihadun nafs, jihadul shaitan, jihadul kufar, jihadul munafikin. To sai ya dauki guda ɗaya ce, to mu dauki jihadun nafs. Shi kanka wato kai yaki kanka da kanka, ka yaki zuciyarka, ka yake ta daga san zuciya, ka haraba ta da san zuciya da san soyayyenta, ka raba ta da kaza ka raba ta. To shi ma jihadi ne mai zaman kansa, wanda yake da matakai guda hudu. Na farko ka san shari'a, ka san daidai, ka san ba daidai ba. Sannan kai aiki da abinda ka sani na shari'a, mataki na biyu. Sannan kuma ka kira mutane zuwa ga abinda ka sani na shari'a. Na hudu kuma shine kai hakuri akan dukkan abinda zai biyo baya na wahalhalu irin na da'awa. Wa yatahammalu dhalika kullahu lillah, kuma ka jure wa wannan duka saboda Allah. Fa idza stakmala hadhihi al-arba'a, idan mutun ya kammala ya cika waɗannan guda hudu, sara min ar-rabbaniyin alhamdulillahi rabbil alamin ya shiga daga cikin al-ulama'ur rabbaniyin ka san akwai malamin da kai karanta wa yake ko ku dauka ko kakku dauka ko ku shiryu ko kakku shiryu shi da ya fada akwai mudarris ka zuwa zai yi muku darasi ya tafi sa malami a jami'a zai zo kai ta maganganu yayi tayi kai ranar jaraba kai mai jaraba shikenan kai ba ruwan sa da kai to shi malami rabbani ba haka yake ba an gane ko malami rabbani ba haka yake ba fa inna salafa domin ka karanta tarihin magabata mujmi'una sun hadu ala akan anna al-alima malami dan yana karantarwa dan yana wa'azi dan yana tafsiri dan yana karantar da kaza ba lalle ya zama rabbani ba malami la yakunu rabbaniyan ba a cewa malami rabbani hatta ya'rifa al-haqqa wa ya'mala bihi wa yu'allimahu wa yad'u ilayhi taji malami rabbani malami rabbani shine wanda ya san gaskiya kuma shi akan kansa yana aiki da gaskiya sannan yana karantar da mutane gaskiya yana kuma kira zuwa ga ita gaskiya din wannan shi ake kira malami rabbani kullun shi tarbiyantar mutane yake su zama mutanen kirki na farko yayi kokarin ya san abu kaza gaskiya ne ya san gaskiyar sannan ya amala bihi baya daga cikin malami baya zama rabbani ya zaman to yana karantarwa ma shi ma baya aiki da abin da yake karantarwa duk malamin da baya aiki da abin da ya sani na ilimi ba rabbani bane ba za ka ce wa malami rabbani ba har sai yana aiki da ilimin sa dan yana aiki da ilimin sa ba a kiran sa rabbani sai in yana koyarwa misali ya san shan giya haram ne kuma baya sha a haɓe taba cewa wani kai ya sha ba ba a kiran sa rabbani ya san ainihin wato zina ba kyau da aka baya yin zina a haɓe taba jan hankalin mutane ya karantar da su cewa zina ba kyau ba ba rabbani bane malami yana zama rabbani in ya sani yayi aiki da sanin ya kuma koyar da mutane wannan sanin wa yad'u ilayhi kuma ya dinga kira zuwa ga wannan abin da ya sani to duk malamin da ya cika wannan salaf sun ce malami yana zama rabbani in ya cika waɗannan abubuwa guda hudu in ko bai cika ba sai dai a ce malami kawai amma ba za a ce mai rabbani ba almartabatu thaniya sai mataki na biyu daga cikin matakan can na farko guda hudu da muka ambata jihadu shaytan sai kuma yakar shaitan yanzu mun ji yanda ake yakar zuciya shine ta hanyar gwagwarmaya da ita a karantar da ita gaskiya da shiriya a kuma gwagwarmaya da ita a tilasta mata yin aiki da abin da ta sani na gaskiya a kuma gwagwarmaya da ita wajen kokarin jan hankalin mutane su zama masu riko da gaskiya da kuma ainihin shiriya sannan abu na hudu ai gwagwarmaya da ita kuma wajen hakuri game da daci na maganganu na batanci da za a yi wa mutum a matsayinsa na mai wa'azi ko mai karantarwa sharri da kage da yarfa da za a yi masa cutarwa dukkan wanda za a yi masa wannan an hau mataki wannan matakin farko kenan na jihadu a jihadun nafs sai kuma jihadu shaytan wa huwa martabatani ya karshe dan shi kuma mataki biyu ne ahaduhuma daya daga cikin su jihaduhu ala dab'i ma yulqi min ash-shubuhat gwagwarmaya fada jan damara fama da yaki wajen kokarin tunkude abubuwan da shedan ke jeho maka na shubuhohi in ya fahimci kai mutun ne mai damuwa da addini shubuhohi a wannan layin shubuhoyin zai saka jeho maka shubuha game da Allah jeho ma shubuha game da manzon Allah jeho ma shubuha game da hadisai ya jeho ma shubuha game da alqur'ani ya jeho ma shubuha game da sahabbai ya jeho ma shubuha game da addinin kansa wannan duk yana daga cikin shi kuma irin jihadin da zaka yi lalle kai damara shedan hanyoyi biyu ake bi wajen yakarsa jan damara da yin aiki tukuru wajen kokarin yakarsa akan tunkuɗe shubuhohin da yake ta zubowa yake ta jeho wa dan adam. Athaniya mataki na biyu ala daf'i ma yulqi min ash-shahawat, wajen yaki akan tunkuɗe abubuwan da yake jeho wa mutun na sha'awoyi. Shi anan abubuwan nan guda biyu yake. Jefa wa mutun shubuha bangaren addini kenan. Jefa wa mutun shubuha ta hanyar abin da ya shafe tauhidi. Jefa wa mutun shubuha game da abin da ya shafi sunna. Jefa wa mutun sha'awa shi kuma ta hanyar sabo. Sa mutun ya dinga kawata wa mutun saban Allah. Ya dinga buɗa wa mutun saban Allah kuma ya dinga nuna masa gafarar Allah da rahmar Allah. Mutum ya dinga nausawa ciki shi kuma yana ta buɗa mai inna Allah gafurur rahim. Ai fa inna Allah gafurur rahim. Ai Allah mai gafara ne mai jin kai. Ma ya fa'alu Allahu bi'azabikum. Zai ta kawo mutum irin wannan. Da haka shi yanda ake bi wajen yakarsa waɗannan abubuwan guda biyu, in ka yake su Allah ya sa kai galaba, ka ci ƙarfin waɗannan abubuwa guda biyu, ka gama da shaitan. Ba shi da wasu makamai da suka wuce waɗannan. Shubuha, sha'awa, ya san kana da rauni. Zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harf. Ya riga ya gano lagwanka. An kawata wa dan adam san mata, shahawat kenan. An kawata wa dan adam san mata, wal banin da ƴaƴa, wal qanatir al muqantarati da mahaukatan kudi. Dan adam yana son mahaukatan kudi, ba ɗan kadan yake so ba, wai ba masu hankali ba, mahaukata. Zaka ji mutum yana mahaukatan kudi yake so su shigo. An kawata wa dan adam san abun hawa irin wanda yake ba kowa ba. An kawata wa dan adam, an kawata wa san dan adam san gidajen gona, harkar kiwo da sauran da noma. To kuma garin waɗannan abubuwan a nan shi kuma shaidan ya zuba, a nan ya zuba komasa, a nan ya sa fatsarsa, a nan tarkunansa suke. In mutum ya subule masa, ya subuce masa a can, to ai ba nan kaɗai ba, kana son abu kaza. Haka za ka in Allah ya taimaki mutum, baya shi abin da ya shafi matan banza, abin da ya shafi haramtacciyar sha'awa baya yi, wadda ta danganci mata ko wani abu mai kama da haka. Abin da ya shafi sace, wato abin nan sace-sace da cin haƙƙin da ba nasa ba, ta kowace irin hanya, Allah ya sa ka yaƙi zuciyarka. Abubuwan suna baka sha'awa, kana so ka ɗebi kuɗi, kana so ka samu kuɗi ko ta wace hanya, amma ka sani cewa wannan na daga cikin wuraren da shaidan ya sa ko masa. To sai ka zama kana hattara, kana taka tsantsan. Kai duk abin da ma bai zamanto ya fito karar halal ba ne, kana kauce masa. To Allah ta'ala ya kubutar da kai nan ma, ka kubuta daga tarkon shaida. Na fata an gane. Fal awwal, na farko, yakunu ba'dahu al-yaqin, yaqini yana biyo bayansa ne. Ma'ana bayan ka gama jihadi, ka kori shubuha, to in ba shubuha a cikin zuciyarka, yaqini zai zauna a zuciyarka. Zaka sami yaqini game da Allah, zaka samu sakankan cewa game da manzon Allah, zaka samu sakankan cewa game da addini da kuma aqidar da kake kanta. Saboda mai ba shubuha kenan, daga zarar mutum ya kori shubuha, yaqini shi kuma zai samu gurin zama a zuciyarsa. Baya kokwanto ko wani dan shakka-shakka ko wani dan kura-kura game da Allah, ba shi da wannan game da Allah. Ba shi da wata ƴar shakka-shakka ko kokwanta rashin yadda-yadda game da manzon Allah, ba shi da shi. Ba shi da wata ƴar sauran shubuha ko kura game da addini, ya yadda addinin musulunci gaskiya ne. Kar ya zo ma ya dinga tunanin abun nan duk lalibe ne kawai, da kiristoci da wani duk alalibe ne. To kaga duk mutumin da ya fada irin cewa wai addini ma lalibe ne, da haka kawai kai wannan kai wannan kawai Allah ba da sa'a duk inda ta fadi sha ai kaga ka san shedan ya kama shi wannan virus din shubha ya kama shi virus din shubha ya kama shi duk wanda kaga yana korewa Allah sufofinsa ko yana korewa Allah ayyukansa ko yana tawili ga mota da wata sifa cikin sufofin Allah ko yana daukar haƙƙin Allah yana ganin akwai wani abun halitta da ana iya bashi wannan haƙƙin na Allah shi ma shi ya fada ciki domin kaga daga shubha ake fadawa shirka kaga daga shubha ake fada bid'a kaga daga shubha ake tsindimawa cikin saban Allah shi sa ba wai kawai shedan zuwa zai ce zama kafiri ba a'a shubha zai zuba maka wadda wannan kana yadda da ita to ba sai ya ce shiga ba sai ya ce zama kafiri ba ba sai ya ce zama mushriki ba ba sai ya ce bar addini ba kawai sai ga mutum a aikace ya bar addini ba zai bakka ba zai ce maka kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam ki yadda da sunnarsa ba a shubhohi ne da shubha zai kama ka sai ga mutum a haka yana cewa ya gaskata ya yadda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma aikinsa yana nuna akasin haka to shi yasa sai malai ya ce fal awwal ita waccan cutar ta farko waccan matakin na farko da ake yakar shedan da shi shine yakunu ba'dahul yaqin bayan mutum ya gama wannan jihadin yayi nasara akan magaucinsa shedan to sai kuma yaqini yazo ya mamaye zuciyarsa wathani shi kuma na biyun idan Allah ya taimaki mutum ya gama jihadi na biyu na shedan na abin da ya shafi sha'awoyi yakunu ba'dahu sabru to shi kuma hakuri ne yake kasancewa bayan sa ga saban Allah mutum yana gani amma yayi hakuri ga mace yana santa kuma ta gayyace shi zuwa ga fasikanci ko yana da damar da zai fasikancin da ita amma ya hakura ya danne wannan sha'awar ya hakura ga kudi tsurar su na haram yana kallo an yi wani deal ga kudi masu ainihin wato yawa zai samu a wannan deal din amma fa haramun ce tsurarta to tunda Allah ya taimake shi ya yaki shedan a shahawat sai ga yayi hakuri ya kau da kai daga wannan kudin sai ga ya kau da kai da haka da zarar mutum ya samu wannan yayi wannan jihadin na biyu to sai kuma hakuri ya mai gurbin da haka duk abinda zai zama saban Allah zai hakurkurtar da zuciyarsa ya danne dama ya riga yayi wancan jihadin na farko to ga kuma jihadi na biyu yayi galaba akan shedan ta hanyar ainihin wato magance cutar shubha ta hanyar samun yaqini cutar sha'awa ta hanyar samun hakuri na gaskiya da haka sai ya zamanto yana hakuri da dan abin da ya sawwaka na halal haram bata cika kayatar da shi ba ko ta zo yana so ya shiga gida mai kyau yana so ya sa riga mai kyau yana so ya ci abinci mai kyau yana so ya auri kyakkyawan mace yana so ya hau abin hawa mai kyau yana so ya rike waya ta azo a fada ga kuma kudin sun tawa maharamtattu ne ba masu kyau bane kazantattun kudi ne sai ya tuna mutuwa ya tuna haduwarsa da Allah ya tuna kaza sai ya yi hakuri ya kau da kai to wannan in mutum ya samu amma ba haka wace zai kawai ka karbi kawai kin kan daga baya ka tuba kawai ka kai mutane umara da aikin haji kawai shikenan sace musu kudin local government din su kawai daga baya kawai ka dinga daukan yara kana kai su gurin karatu ko ka zo daga baya kai musu kaza ko kuma kawai ka debi malamai alaran mummi kawai su je su ce maka umara suna ta dawa biya Allah zai gafarta ma ya sace kudin mutane kuma shedan ya bashi nutsuwa kaga mutum ko a cikin sa ba wani ko gezo baya yi haramun ce ta gina shi ta ko ina kuma babu regret na tattare da shi wannan yana daga cikin irin illar da shedan ke yi wa dan adam kaga mutum ya fada kogin saban Allah ko gezo baya yi yanda kake bin Allah cikin nishadi da annashuwa wallahi haka yake saban Allah cikin nishadi da annashuwa bai taba kuma karaya ba zuciyarsa bata taba tsinkewa ba ai ka san wannan shedan ya gama da shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Allah ta'ala yace waja'alna mun sanya a'immatan mun sanya shugabanni da jagorori daga cikin su yahduna bi amrina da suke shiryarwa da umarnin mu lamma sabaru amma yayin da suka yi hakuri wa kanu bi ayatina yuqinuna Allah yace sun kasance masu sakankancewa ne da ayoyin mu Allah ta'ala in kai hakurin fa kaka dauka a wulakance wai zaka yi ta rayuwa saboda kai hakuri ka bi Allah wanda bai bi Allah ba kana kai yanzu irin wannan fahimtar kai wa Allah wanda bai bi Allah ba ya daukaka ya burin kasa ya samu girma kai kuma ka bi Allah ka wulakanta kaji abin da Allah yace waja'alna minhum a'immatan mun sanya su su zama shugabanni su zama jagorori yahduna bi amrina da za su dinga shiryar da mutane zuwa ga umarnin mu a yaushe suka samu wannan matsayin Allah ya ce lamma sabaru lokacin da suka yi hakuri da aka ana cimma nasara ma sai an yi hakuri Allah sai ya gama gwadawa sai ya gama tantancewa sai ya gama baka cewa sai ya wato gama yin tarbiya da tazkiya da tasfiya sannan kuma daga baya sai kuma ga abubuwa sun bude wa kanu bi ayatina yuqinuna Allah ta'ala ce sun kasance masu sakankancewa ne game da ayoyin mu suratul sajda aya ta 24 almartabatu thalitha sai kuma mataki na uku jihadul kufar wal munafiqin shine ya kar kafirai da munafikai wa huwa arba'u maratib shi ma wannan mataki ne guda hudu bil qalbi wal lisani wal mali wan nafs su kuma wayannan yanayin salo na yakar kafirai yanayin tsari na yakar munafikai shi kuma bil qalbi da zuciya ne wal lisani da harshe wal mali da dukiya wan nafs da rai wayannan da su kuma ake yakar su ka yake su da zuciyarka ka yake su da harshenka wajahiduhum bihi jihadan kabira ka yake su ma'ana idan abin kana cikin tsaka mai wuya kana gurin da ba za ka iya bayyanar da yakin ka da harshe ba to sai ka yaki a zuciya sannan ga yaki da harshe ta hanyar fitowa kai bayani ka kalubalance su ka du ka fadi bayanin kai bayanin kafircin su ka fadi inda suka saba ka fadi irin illolin su ka fadi munin aqidun su wannan duk yana daga cikin jihadi da harshe in za ka yake su to sai kana bayani kana fitowa da hujjoji bayyanannu da ayoyi da alqur'ayoyin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wal mal da kudi Allah gafarta malan jihadin kafirai sai da kudi sai da kudi dole kaga yana da bambanci da jihadan wayancin jihadin guda biyu da muka ambata jihadun nafs da jihadun shaytan amma zaka yaki kafirai sai da kudi sai da makamai sai da training sai da guzuri sai da kaza sai da kaza sai da kaza sai da kudi wan nafs kuma ba a iya yakar kafirai sai an sadaukar da rai sai da rai sai da rai dan kana iyawa kana iya fita ba lalle ka dawo ba wajihadul kuffar shi jihadin yakar kafirai akhassu bil yadi shi kadai ne cikin jihadan yake banta da amfani da hannu kaga jihadin zuciya ba hannu a ciki jihadin shedan ba hannu a ciki amma cikin jihadan wanda yake banta ake amfani da hannu wajen yin sa shine ya kaka farai dole sai an dauki makami sai an dauki ainihin wato takobi ko mashi ko bindiga ko dukkan wani makami da mutum zai iya rikewa wa jihadul munafiqin su kuma munafikai jihadun su akhassu bil lisan yafi ke banta da harshe saboda ka san shi matsalolin munafiki ba a yakarsa da hannu galibi an fi yakarsu da harshe saboda munafiki shine wanda yake da tukala two face idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un in ya bayyana tsakanin mu'minai mu'mini ne in ya fita ya koma wajen arna arne ne kuma zaman sa arne din shine asalin aqida dake cikin zuciyarsa amma in yazo gaban mu'minai sai a baki ya ce yana tare da su to kaga duk mutumin da yace la ilaha illallah yayi da'awar yana tare da musulmi in ka fito ka yake shi da wani dalili zaka yake shi shi yasa su sai dai a yake su da harshe shine wajahiduhum bihi jihadan kabira a dinga fito da sufofin munafikai a dinga fito da illolin munafikai da munafurci a fito da ayoyi da hadisai da suka yi Allah wadai da halin munafiki da munafurci a dinga wayar da kan mutane game da zama da munafikai to wannan shine abinda za a yi ta yi su kuma an gane ko almartabatu rabi'a sai kuma mataki na hudu جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع سيكما ياكر الظالمي سيكما ياكر بدالا سيكار بدعوي أنا شيني متاكين هدو وهو ثلاث مراتب إن كان سو كياكي ظالنت إن كان سو كياكي بدالا إن كان سو كياكي بدعا to akwai matakai guda uku al'ula na farko bil yadi da hannu idza qadara in mutun ya samu dama in mutun ya samu iko to azzalimi ana tankwabe shi ne ana buge shi daga wannan zaluncin da yake yi da hannu in an samu dama haka ake akwai unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka in yana zalunci ko ana zaluntarsa in ana zaluntarsa shine ka hana zalunce shi to in kuma shi yake zaluncin fa ka hana shi zalunci dan haka in an samu dama ana hana zalunci da hannu in an samu iko ana hana badala da hannu saboda hadithin man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisani فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان من زن الله صلى الله عليه وسلم أيكين هزبا بأتشري وكوا هولا بكوا دين هزبا سيدي أكوي ما سكاين سركي وند حكومة تسندسو سنا سا ينفهم أكوي كما يمفرن كايا سورا جماعة غريكينا كما لا أغمون كريبا أتشايو أي ريبوتن وهزبا أي إن أبن ياكا ما دسي أن يأمفاني دك أريبي كوما كاما يكوانا أبن توانا amma lalle hana munkari ana hanawa da hannu in an samu iko kuma mutum ba zai zama yana da ikon hanawa da hannu ba kuma yazo ya ce da harshe zai hana ana badala a guri hukuma za ta zo da karfi za ta hana yanzu ana hada-hadar kayan maye a guri ko ana badala ta lalata tarbiyar mutane a guri shikenan kawai sai gwamnati ta ce limamin Kano yazo ya musu wa'azi kawai dakaru za a turo gurin kawai su zo su yi aikin hizba ko shine biliyadi din ka gwamnati tana da ikon yin aiki da hannu uba yana da ikon yin aiki da hannu wajen hana ɗansa munkari ko yayansa ko matarsa munkari malami yana da ikon hana ɗalibinsa munkari da ƙarfi in aka ce da hannu ana nufin da ƙarfi dan haka zalunci ana hana shi ne da ƙarfi haka munkari badala ana hana ta da ƙarfi wal bid'i haka bid'o'i fa ina ajaza idan mutun ya gaza yin amfani da ƙarfi wajen hana zalunci a matsayin sa na shishi kadai ko a matsayin su na ƴan unguwa akwai zaluncin da ƴan unguwa za su iya tashi tsaye gaba ɗayan su su ce ba su yarda ba kamar yanda ake ta kwamitoci a unguwa yanzu shi daidai ne ba wai mustahabbi bane wajibi ne kuma kana ce an saka a ciki ka ce kai baka wannan committee dole kana ciki aikin tsaftace unguwa aikin hana barna aiki ne na kowa wannan responsibility ne da ba a dauke wa kowa ba mai kudi ya dinga bada donation din kudi wanda ba shi da commitment da yawa ya bada lokacin sa sosai wani dan takarda wani lawyer ya shiga ciki wani mai kaza duk a samu a hadu a ce ba a yarda da zalunci ba a unguwar tudun maliki a ce ba a yarda da badala ba unguwar tudun maliki sa iya yin wannan so saboda haka mutane za su iya haduwa ko su da yawa ko kuma mutum shi a karan matsayin sa na shi kadai in zai iya hanawa to ya hana da hannu fa in ajaza in ya gaza fa ba zai iya da hannu ba in taqala ila lisan to sai ya taso daga wancan matakin na hanawa da karfi Allah ya gani ba shi da ikon da zai hana da karfi karkaje wa Allah zaka iya da hannu ka kiyin hana munkari da hannu kace da baki zaka yi magana kaji an ce ana hana munkari ne da baki in ba za a iya ba da hannu kenan ana yin wa'azi da tunatarwa da kaza idan hanawa da karfi ba zai yi ba to in mutum ba zai iya da karfi ba in taqala sai taso daga wancan matakin na farko ilal lisan sai dawo zuwa mataki na biyu harshe harshe ya shafi nasiha ya shafi ba da shawara ya shafi reporting ya shafi yadawa ga yan jarida dan su taimaka dan mahukunta su ji duk yana cikin hanawa da harshe ana badala ana ba daidai ba zaka iya kuje ku yi reporting wa hukuma mafi kusa cewa ga abin da yake faruwa wannan shi ma hanawa ne da harshe za ku iya samun wasu yan jaridu to ga abin da yake faruwa a unguwa ba mu da yanda za a yi a sanar da hukuma ko kuma hukuma ta sani take ta dau mataki mutanen gari ko unguwa sun hadu sun yi magana a media wannan yaran gwamnati yawanci tana jin sa in aka ji an dan yi magana a media kila sakon sai isa zuwa ga waɗanda alhakin abin yake yake hannunsu sai ga an dauki matakin da ya kamata wannan duk yana daga cikin hanawa da harshe ba wai sai kai wa'azi da baki ba ko abin nan yin reporting shi ma yana ciki fa in ajaza fa jahada bi kalbi in ya kasa fa ya fito ya fada din ma wallahi bai isa ba mabarnatan sun riga sun gawurta azzaliman sun riga sun yi karfi masu badalar wuyansu ya rika fitowa ka fada ma akwai barazana ana hawa irin ana kaiwa irin wannan matakin to fa in ajaza matakin farko na hanawa da karfi dama ba shi da wannan ikon mataki na biyu na yayin magana da harshe ko ya isar da sakon inda za a ji akwai barazana ba zai iya ba to tunda ya gaza jahada bi kalbihi sai ya yi jihadi da zuciyarsa na farko jihadin da zuciyarsa shine shi karan kansa ya kyamaci wannan abin ya kuma kyamatar da wannan abin ga duk wanda yake da iko da shi ya kuma ci gaba da bin matakai har ya ga cewa ya dawo ko mataki na biyu ko ma ya dawo matakin farko ba kawai shikenan mataki na uku zai iya kawai ya nada hannu kuma baya neman wata mafitar ba zai iya magana ba sai dai ya ki abin a zuciyarsa to kuma ya ta neman hanyoyin da zai iya dawowa daga wancan matakin na ƙarshe zuwa mataki na biyu ko na farko ma fa hadhihi wa'innan matakan na jihadi 13 martabatan matakai ne guda 13 minal jihadi na jihadi dan haka wa man mata duk wanda ya mutu walam ya gazo bai taba yin yaki ba bai taba jihadi ba walam yuhaddith nafsahu bil gazwi bai taba jin a ransa zai yi jihadi ba mata kuma ya mutu a haka mata ala shu'batin minan nifaq ya mutu da wani element na munafurci zai je wa Allah da burbushi wani bangare na munafurci a tattare da shi yanzu duk wayannan matakan jihadan guda 13 bai taba jin zai yi wani daga cikin su ba to wannan akwai munafurci a tattare da shi ya kamata cikin wayannan jihadan ya ji a to yanzu jihadin farko sai yanzu wannan shi me kai ne da kanka jihadun nafs wannan abu ne wanda ya shafe ka kai karan kanka bai shafi waninka ba ballantana kace ai ba za ka iya ba ka san gaskiya ka doge akan gaskiya a san ka akan gaskiya a san mutun a san cinikin sa ba no compromise in ka tsaya inda ka gane gaskiya ce ko kai kadai ne zaka rayu akai kuma zaka yi kokarin wayar da kan mutane su gane ta ina fata an gane wannan kaga jihadi to shi ma shedan shi ma har sai kaje ka sanar da hukuma wajen a yaki shedan haka shi ma wannan jihadi ne wanda ba da hannu ake yi ba da karfi bane shi ma an gaya ma kawai sha'awoyi da shubuhohi zaka yaka in ka yake su ka gama da shedan ka kashe shi shi kam shedan kai nasara akan sa da ka kashe shubuha ka kashe sha'awa to shikenan shedan shi kuma ba shi da wani sauran tasiri la fata an gane to sai kuma jihadi na uku shine na kafirai da munafikai na karshe na hudu shine wannan wanda muka fada jihadin wato zalunci munkari da kuma bid'a wala yatimul jihad illa bil hijra lokaci yayi to an ce lokaci yayi insha Allah sai mu tashi wala yatimul jihad abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله آمين آمين آمين